بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau muna 24 ga watan watan uku watan Rabiul Awwal bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda kuma ya dace da yau 17 ne ga watan 9 haka ne ko hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba amanta ba satin da ya wuce mun karanta aya ta 127 haka ne ko cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda kuma yau shine darasin mu na 34 insha Allah cikin wannan sura daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin shi'a sunna da ke wannan unguwa ta fantami anan cikin garin Gombe Fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya akwai tambayoyi da yawa da aka ruwaito aka rubuto wanda zan amsa wasu daga ciki wasu kuma sai a bi mu zuwa sati mai zuwa wani lokaci idan tambaya kuma tana da nauyi ni nafi ganin mutum ya nemi ne kai sai kawai na bashi amsa sai ga akwai tambayoyin da ba bukatar a karanta ta ma in public a wani lokaci ka samu mutum ya ma bayani kawai yafi wasu tambayoyin suna da nauyi ina fata an gane wannan ya rubuta tambaya har guda 5 shi kadai shi ne ai tambayarsa ta farko ban ma fahimci abin da yake nufi ba cewa a masa bayani yadda ake tasbihi to kaga wannan ban san me yake nufi wani irin tasbihi tasbihi akwai mutlak akwai muqayyad wanne yake nufi kaga ban sani ba akwai bukatun sai kai karin bayani shi mai amsa tambaya kan amsa tambaya abin da ya fahimta ne in ka masa maganar da bai fahimta ba zai baka amsan da kai ma ba shi kake bukata ba sannan wajen rubutu zaka rubutu ka sani wani ne zai karanta ba kai ba ka rubuta abin da wani zai iya karantawa idan kai rubutu din yanda ka jagwalgala shi zaka iya ganewa koda ma misali abbreviation kai ka san me kai haka ne ko ba haka ba to ina ga tasbihi wani iri na bayan sallan farilla ko tasbihi mutlak akwai bukatun karin bayani game da wannan da sai a ce tasbihin abu kaza idan mutum ya zo masallaci an yi sallah yana maganan dai kamar misali ana sallah ne ka samu sarakowi an yi sallama ka tashi kana cikawa wani ya halatta bi ka an fahimci tambayar shi ne tambayar sa ta biyu eh haka ne a wajen waɗansu malamai ya halatta idan kana sallah liman yayin sallama ana bin ka raka ɗaya ko biyu ka tashi zaka ci ko waɗannan rakawoyin wani ya bi ka ya halatta a wajen waɗansu malamai na fiqh sai tambaya ta uku ya halatta mai farilla bi mai nafila sallah ka zo masallaci wani na nafila ba kai sallah zahar ba an yi sallah a masallaci kuma sai kai ka bara ka bi shi shi yana nafila kai kana farilla ya halatta ma saban shafi'iyya da kuma ruwaya ta biyu a wajen malaman hanabila masaban ahmad ibn hanbal kenan a masaban malikiya da hanaf bi halatta ba mai nafila bi mai farilla bi mai nafila sallah an fahimci wannan abin da kyau to ire-iren waɗannan matsalolin ni kullun abin da nake gaya mutane akwai malamin da naga yayi lacca musamman kan wannan yana tajiri shi kadai ya wahalar da kanshi matsala ce ta fiqh idan mutai ce bai yadda ba yanda ka iya da shi ba tauhidi bane ba kun fahimci wannan abin da kyau idan mutun shi malikiya yake ce bai halatta ba ba yanda ka iya da shi idan mutum misali yana ya gamsu da masaban shafi'iyya yace ya halatta nan ma ba yanda ka iya dashi to duk wanda kake kai karkace dole sai an bi naka karka ce dole sai an bi naka, ka bar kowa da fahimtar shi. To a wajen Imam Shafi'i da ɗaya daga cikin ruwaya da Ahmad ibn Hanbal suna halatta mai farilla ya bi mai nafila sallah, kuma suna da dalilai masu ƙarfi daga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma magana ne mai ƙarfin dalili wanda ni ba a kanta ne. An fahimci wannan abin da kyau? Amma idan wani ya ce bai halatta ba, ya kawo shi ma dalilan shi da malikiya suka tafi a kai da Ahnaf, wallahi bana jayayya da shi, kuma bana ganin yayi laifi, saboda magabata ne suke da wannan fahimtar yanzu shekara 2000 da wani abu, ina kuma ba su yi gaba da juna ba. To dan me ayo kai zaka zo kana gaba da juna akan matsalar fikihu? Kawai san zuciya ne duk wanda ka dauka yayi, wallahu ala wa alam. Fatan shine Allah ya karbi ibadan da aka yi, shine babba. Amma ina so amin karin bayani game da sallan gawa. Sallan gawa yana da ruwaya da yawa, wanda yake mashhur shine kabbara guda hudu. Kabbaran farko a karanta Fatiha, yanda ake sallan gawa kenan. Idan aka yi kabbara ta farko, ko kai ne imam ko ba kai bane imam, a karanta Fatiha a kabbara ta farko, saboda mai hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa babu sallah ga duk wanda bai karanta Fatiha ba. Sallan gawa kuma ita ma sallah ce. Kina fata an gane. Kabbara ta biyu ayi wa annabi salati, salatul ibrahimiyya, ko kuma duk wani salati da ka iya koda ba wannan ba, ya zama salati ne wanda ya halatta. Dan salati kala biyu ne. Akwai salati ruwaya daga annabi alaihi salatu wassalam, salatul ibrahimiyya. Akwai salati mutlak wanda ga su a cikin littafai, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, ya halatta. Ina fatan gane. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya halatta. A ce annabi kace alaihi salatu, duk ya halatta. Ina fatan gane. Duk sigan da kai wa annabi salati da shi, idan siga ce mai kyau ta bada ma'anar salati halal ne. Wannan shine abin da duk salaf suke kai tun daga sahabbai har zuwa yau. Kun fahimci wannan abin da kyau? Amma idan aka yi wata salati ko da ta bada ma'anar salatin annabi, amma sai aka ce tana da falala doriya akan wata, to inda tambaya yake zuwa kenan. Yanzu waye gaya maka wannan? Kun gane abin da kyau? Idan kace ga wata salati nan tafi wancan falala, sai a ce dokawa aya ko hadisi. In kace a mafarki ne, ni ma ina mafarki, ka bar ni da nawa. Kowa ya rike mafarkin shi. Amma kai naka mafarkin na shedan ne. Na duk mafarkin da aka ce maka ga wani abin da yafi Qur'ani, ko ga wani abin da yafi na annabi, wallahi tallahi shedan ka gani. Kun fahimci na abin da kyau? Allah sa mu dace. To yanzu aka yi salatul ibrahimiyya, kai in baka iya ba kuma kai kowace salati wacce ta bada ma'anar salati. Sai kabbara na uku, addu'a ga shi wanda ya rasu, ga mamacin kenan. Akwai addu'a da aka ruwaito a hadisai ruwaya daban-daban. Idan baka iya ba, ko Allahumma ghafir lahu, ka dinga yi shikenan. Allah ka mishi gafara, Allahumma ghafir lahu. Kun fahimci abin da kyau? Sai kabbara ta hudu, a wajen yan Hanabila kawai sallama ake. Da an yi kabbara ta hudu kawai assalamu alaikum. Shi yasa a haramin Makka zaga ka suke a Ka'aba, in ana sallan gawa kabbara ta hudun nan ba sa, da an yi kabbaran ko sai a ce assalamu alaikum. To masaban Hanabila akan wannan suke. Wasu mazahib kuma suka ce a kabbara ta hudu za a yi addu'a ga waɗanda suke raye da kuma sauran waɗanda suka rasu. Duk wanda ka dauka shi ma babu laifi insha Allah. Bayan kabbaran farko ana daga hannu ko ba a dagawa? A wajen wasu malamai za a daga, wajen wasu malami ba za a daga ba. Shi ma sabani ne wanda yana da asali tun daga sahabbai. Allah ya kara musu yarda. Haka a wannan zamani akwai sabani tsakanin fahimtar Imam Al-Albani da su Ibn Baz da makamantansu. Idan ka daga hannu a sauran kabarbari, fa biha wa ni'ima. In baka daga hannu ba, fa biha wa ni'ima. An samu sahabban da sun daga, an samu wanda ba su daga ba, kuma duk sun fi mu san annabi, sun fi mu fahimtar sunna. Allah ya kara musu yarda. Sai tambaya ta karshe, ina ga amin tambayar nan yafi saunawa. Ya halatta mutum ya rina gemun shi? Amsa shine ya halatta. Rina gemu kala biyu ne. Abu na farko, akwai rina gemu ya koma ja, wanda ake da lalle, shonan babu sabani akan shi. Sai rina gemu na biyu, ko gashi in general, ya koma baki, shi akwai sabani akai. Kun fahimci wannan abin da kyau? Abin da ya kawo sabani ko tsakanin malami akan wannan matsalan, a rina shi koma baki, ga maza ake magana. malamai suna game da mata su babu sabani, matsala ce game da maza, suna ganin wajannibu as-sawada, wannan ƙarin a hadisin bai inganta ba. An kawo baban sayyidina Abu Bakar Uthman Abu Quhafa, mahaifin Abu Bakar as-Siddiq, lokacin fatahu Makka. To kan shi gaba daya yayi furfura, sai annabi ya ce ghayru hadha sawad, ko ainihin canja wannan baki, ai fari, jazakallah, ai canja wannan farin. Sai ya ce wajannibu as-sawad nake so na ci. To a cikin sa kawo ruwayan kunisanci baki. To nan ƙarin wajannibu as-sawad din shine wasu malaman hadisi suka ce bai inganta ba, suka ce ƙari ne shazza. Daga cikin malaman akwai Mustafa al-Adawi, yana ganin bai, akwai wanda ya rubuta littafi musamman kan wannan matsala. To abinda kuma yake nuna cewa ruwayan tana da rauni shine an samu hatta daga cikin masu ruwayan hadisin, wanda shi yana rina gemun shi kuma baki cikin sahabbai. A ciki akwai Hassan ɗan Sani Ali bin Abi Talib, shi ma na wannan abu, sahabbai dan guda 13. Saboda yanzu aka ban tambaye, yanzu nake ainihin amsata, zaman da ni a nan da na lissafo sunan sahabban gaba ɗayan su, an fahimci na abin da kyau. To matsala ce ta sabani wajen waɗansu malamai. Mustafa al-Adawi yana da cikakken bayani game da wannan matsala. Shi yasa idan ka dauke kai kana da ilimin hadisin da kana ga wajannibu as-sawad bata inganta ba, shikenan kuma an samu aikin sahabbai akan wannan. Kun fahimci na abin da kyau. In ka dauki waɗanda suke gani ruwayan ta inganta ba za ka yi ba, shi ma fa bi hawa ni'ima, shikenan. Ban gane ko kun gane amsar ba. Wannan kawai shine matsalar insha Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sauran tambaye sai wani sati. Za mu shiga karatu kai sai aya ta 127 za mu sake maimaitawa insha Allah. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وبنجي سبحانه وتعالى yana bamu labarin annabi Ibrahim da danshi Isma'il, yace wa idh yarfa wa Ibrahimul qawa'id min al-bayt wa Isma'il, ay ya kai wannan annabi mai girma ka ba su labari a lokacin da Ibrahim da danshi Isma'il suka dinga daukaka har sashin ginin dakin Ka'aba, suna cikin wannan aikin, wa huma yaqulan, suna cewa rabbana taqabbal minna, ya ubangiji ka karba daga gare mu, innaka antas sami'u, lallai kai mai ji ne dangane da abinda muke fada, al-alim, masani dangane da kuma niyoyinmu, abinda ke cikin zukatanmu. Mun karanta satin da gabata cikakken bayani game da wannan ayar, wanda ba bukatun a maimaita, illa iyaka malamai suka ce yana daga cikin abinda wannan ayar ke karantar da mu mahimmancin yin abu dan Allah subhanahu wataala. Nabi kuma bayan kai dan Allah din ka roki Allah ya karba, saboda sai ya ga dama ya karba ba a mishi dole, idan yace ba zai karba ba yanda ka iya dashi, to ka lallabe shi, ka bashi hakuri, ka roke shi ya karba subhanahu wataala. Ina fata an gane, dan ba za ka ce batun da nayi dole a karba, za ka yin kuma yace ba za a karba ba, ba kuma wanda zai ce mishi dan me, dan shine al-azizu al-jabbaru mutakabbiru, kuma al-khaliqul bari'ul musawwir, ke samar da kai daga babu zuwa akwai, shi yake ainihin baka rayuwa, shi yake baka lafiya, shi yake baka iskan da kake shaka, shi ya baka ji da gani, shi ya baka dandano, shi yake kawo maka bacci, ya kawo maka duhun dare da hasken rana, wannan kadai ba za ka iya biyan shi ba. To idan kai aiki yace bai karba ba, ya ka iya dashi, sai yace biya ni lafiyan da na baka, ba za ka iya biya ba, biya ni duhun dare da hasken rana da nake baka, da ruwan sama da na saukar, da oxygen da kake shaka kake rayuwa, da duk abin da na maka na ji da gani, da dandano, da lafiya, ba za ka iya biyan Allah ba. To shi yasa suka dinga cewa rabbana taqabbal minna, bayan Allah ne ya ce su yi wannan aikin, kuma gashi suna cikin aikin, ba su kuma tsaya suna ma bata lokaci ba, dan a hadisin annabi yace da shi Ibrahim yazo yace ga abin da Allah ya ce mu yi, yace wa inda izin atake ka suka fara aiki. To anan ne malamai suka ce duk abin da za ka iya shi yau, karkace sai gobe. kun fahimci wannan abin da kai ana ce mishi at taswif da larabci saufa saufa zanni zanni sai ka mutu baka yi ba ko kuma kana rayin wani abu zai dauke hankalinka to duk abu in dai na alkhairi ne ai gaggawa aikata shi in dai abu na alkhairi ne karka ce sai gobe sai jibi sai gata to karshen ta abun ma ba zai yi ba duk abu na alkhairi aikata shi a lokacin da ka samu dama in ba ka ba sai kai da na sani bayan kuma lokaci ya kure maka idan kana so ka san wannan ka tambaye masu mulki babu wanda ya mulke sa kabila na sani ba babu shi a duniya sai ya saukace kai da na sani ba da nayi kaza eh da ban wulakanta mutane ba da ban sa dokokin nan ba saboda lokaci ya zama banza bai da ikon komai zai zo gidan gwamnatin sai ya nemi appointment wallahi ya ce ba zai shiga ba in aka samu wani gwamna ma ya hana shi shiga garin ina fa duk mun ga wannan abu an yi shi a garuruka daban-daban an yi doka aka ce yariman bakura an hana shi shiga gusau yan majalisa kuma suka yi doka ina fata an gane saboda gwamnan na fada da shi kai ma kila haka za a maka Allah ya kiyaye shi yasa duk wanda yake ya samu dama ya aikata alkhairi in kai aka san haka to sai ka da nan sani abin da kai shi yasa a lokacin suka fara aikin atake kuma suna rabbana takabbal minna sai gaba ta karshe daga cikin gina dakin Ka'aba da na kawo a tarihi ginin farko da aka ce mala'iku ne suka yi har zuwa kan ginin Annabi Ibrahim duk da akwai malaman da suka ce Annabi Nuhu ya gina da Annabi ainihin Idris da zantuntuka makamantan wannan amma na abinda malami suka fadin jayarwa shine daga ginin mala'iku sai ginin Annabi Ibrahim alaihi assalam akwai ginin Amalika akwai ginin Jurhum sannan akwai ginin da Quraishawa suka yi a lokacin muka ce Annabi na dan shekara 35 a duniya saura shekara 5 ya zama ainihin manzo to a wannan ginin akwai abin da yake da ban mamaki a lokacin da za a gina dakin Ka'aba su Quraishawa za su sabunta ginin Ka'aba lokaci ne fa na jahiliya ana bautan gumaka amma suka sa kansu doka kar a kuskura a sa dukiyar haramu a ciki jahiliya ne shirka suke da kafirci da botan gumaka da duk rashin mutunci kafiran Makka sun yi a lokaci da shan giya da fyaɗe da zalunci amma suka ce ginin dakin Ka'aba duk wanda zai kawo sadaka ya tabbatar halal ne idan na haramun ne ba za a karba ba ba a karban kudin karuwa ba a karban kudin mai sayar da giya ba a karban kudin dan fashi dole sai an san me kake kuma kudin na halal ne to wannan abun yasa suka kasa tara kudi wanda zai gina dakin Ka'aban gaba dayanta ke sa suka gina rabi suka bar rabi idan ka je inda Ka'aba take wannan gini bakin zaka ga ta gefen shi akwai wani gini wanda yake gajere ko fari ana ce da Shahadur Isma'il asalin ginin dakin Ka'aba har wurin yake shine ginin da Annabi Ibrahim yake to idan zan ta basu da kudin da zasu yi suka gina nan suka bar nan suka sa alama shine Hajar Isma'il ke sa duk wanda yazo kuma daga baya shi ma haka yi shi bai canja shi ba saboda me haka Allah ya kaddara haka Allah yake so ya ga wurin hattashin duniya shi yasa lokacin bayan an yi fatahu Makka Makka ta dawo karkashin daular musulunci Annabi na da iko da Makka a lokacin sai yake gaya na Aisha alaihi salatu wassalam yace in ban da mutanen ki yana nufin mutanen Makka sababbi ne da shiga musulunci basu jima a musulunci ba da na rushe Ka'aba na gina sabuwa na gina ta akan qawaid na Annabi Ibrahim akan asalin foundation din Annabi Ibrahim yace amma yanzu in nace zan rusa za a tada rigima wasu ma ce sun bar musulunci ma kun gane ko ba za su fahince shi ba saboda sababbin shiga addini ne mutanen Makka to kaga sai malami suka ce a sha'ana a wurin karantarwa dole ka san da su suke magana ka kawo mutane abinda hankalin su zai dauka kar ka kawo abinda zai kore mutane daga addini za kai abu ko da alkhairi ne abu mai kyau ne amma kuma zai iya haifar da rikici to kar kai dan yin shin ba dole bane ba ke yasa ka zo ka sake wata fatawa ai ta rigima ba fa'ida a cikin ta da yin fatawar da rashin ta duk ɗaya ne to a karantar da mutane bi tadarruci a hankali har akai wannan wurin dan inda a ce ta da rigima dan cimma wata sunna daidai ne da Annabi ya ta da rigima a lokaci yace ginin Ka'aba sai ta koma yadda take inda a Najeriya ne wani malami sai ya rusa to tsafin riko da sunna kun gane ko in ya so ma a fita a sunnan shi ba ruwan shi yana ga ya jaddada sunna ne ah annabi yace mutanen ki sababbi ne in aka rusa zai kawo rikici sai batta haka har ya bar duniya bai taba yanda kafiran Makka suka gina dakin Ka'aba ba saboda waɗanda suka shigo din a bar su a cikin addinin musulunci din sallallahu alaihi wasallama to a takaice wannan akwai fa'ida da yawa a cikin wannan shi yasa nana Aisha tace tana neman alfarma annabi kai ta dakin Ka'aba ta yi sallah a ciki sai ya dauko ta ya kawo ta nan cikin Hajaru Isma'il yace ta yi nafila a wurin yace hukuncin nan hukuncin cikin dakin Ka'aba ne yasa duk wanda ya shiga wannan gunye ya nafila da shi da wanda aka bude masa ya shiga duk hukuncin sa dai ne wani mai shiga ma azzalimi ne kawai siyasa ne bai cancance ma shiga ba a lokacin da Allah jigan jannar Buhari da aka bude masa ya shiga Ka'aba to ka san akwai yan rakiya ba shi kadai bane ba wani babban mutum ya buga min waya malam kaga shiga Ka'aba Buhari nace na gani yace hada wani ba ya fadi wani gwamnan garin su ce wannan ne zai shiga Ka'aba nace ai ba da shiga Ka'aba siyasa ce ba cancanta bane ba kar ka dauka dan wani sunan ya shiga Ka'aba shikenan Allah ya gafarta miki ba haka bane ba kawai siyasa ce sarakunan Saudiya siyasa kawai suke bi in ka bi kowa imani kana talakaba wanda zai bude maka shiga an gane ko amma in kana da alaka da su a siyasance sai a bude maka shiga Shaka Aminu Ibrahim Daurawa ya je yana so shiga Rauda a Madina ya kasa shiga amma da yace wani askar fa shi daga Kano yake garin su Ahmed Musa dan kwallon nan sai aka bari ya shiga an gane ko kage ya ci albarkacin Ahmed Musa captain din su ba Ingilba duk wazin Daurawa ba bude mai sha shiga ba saboda lokacin Ahmed Musa yana kulla Saudi Arabia kuma ana ji da shi aka dinga gaisa da shi wannan dan garin su Ahmed Musa ne to kaga anan ya fi shi falala to sai sha shiga wani wuri ba shikenan ne cewa shikenan ka tsira a wurin Allah ba subhanahu wataala saboda ka sahabbai da yawa ai ba su shiga cikin wurin ba ko kuma ka san har abada sun fi mutum sai Allah ya ce ne
rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina
Allah ce rabbana ya ubangijinmu suka ci gaba da magana shi annabi Ibrahim da annabi Isma'il suka ce rabbana ya ubangijinmu waj'alna muslimaini laka ka sanya mu muzamto muslimai laka ai masu tsantsance ibada a gare ka shine ma'anar laka dinna masu tsantsance ibada ba ma shirka da kai a wurin bauta ba ma riya ya zama muna da cikakken ikhlasi anan wani daga cikin magabata yake cewa kaga annabi Ibrahim da annabi Isma'il akwai bukatar ma a ce maka su musulmai ne a kira mu su suke shigar da mutane musuluncin ma amma sai suka ce waj'alna muslimaini laka sai yace ba suna roƙon Allah ya sa su a cikin musulunci ba a ya tabbatar da su cikin musulunci ina fata dan wal aqibatul muttaqin a kullun kyakkyawan ƙarshe ake nema to kamar suna cewa ne ai ya Allah ka tabbatar da mu a cikin musulunci ke sa annabi Yusuf alayhi salatu wassalam da yace rabbi kad ataitani min almulki wa 'allamtani min ta'awil alhadisi fatiras samawati wal ardi anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman kaga sai roƙi cewa a kashe shi yana cikin musulunci ai ya tabbata kar ya zama yayi ridda wal hiqini bis salihina kar iskar da ni da annabawa ina fata an gane domin ana abin da yake roƙa sa shi a cikin annabawa dan ya wuce salihan bayi dan dama matakai ne akwai annabawa akwai as-siddiqun akwai ash-shuhada akwai as-salihin to kaga ba zai tafi har aji na hudu ba bayan kuma yana cikin annabiyin sai malamai suka ce wal hiqini bis salihina wal hiqini bin nabiyina ka sanya ni a cikin annabawa ƴan uwa na ranar gobe kiyama to nan ma suna roƙon waj'alna muslimaini laka ka sanya mu zanto musulmai laka masu tsantsance ibada a gare ka wa min zurriyatina haka nan kuma zuriyar mu ƴaƴan mu da jikokin mu ka sanya su zanto masu ikhlasi masu tsantsance ibada da kai duk lokacin da kake addu'a kyakkyawa ka sanya zuriyarka a ciki, dan babu abin da yake na alkhairi da farin ciki kama a ce ka samu zuriya tayyiba, zuriya ta gari. Sai sa Allah yake yabon mutane na kwarai, ibadur rahman, a cikin suratul furqan sai ce walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kage ce daga cikin siffofin wadannan ibadur rahman suna cewa rabbana hab lana min azwajina, ya ubangiji ka bamu mataye, wa dhurriyyatina da ƴaƴa da jikoki su zanto qurrata a'yunin, mutane na gari masu faranta mana rai, su zanto farin cikin zuciyar mu, kada zanto suna bakanta maka rai, babu bacin rai kamar a ce danka ya zama dan iska. Haka ne ko ba haka ba? Ya zanto yana saba wa Allah yafi abin haushi akan yana saba maka. Duk lokacin da ku yi saba wa Allah dole zai saba maka. To ka sanya su zanto mutane nagari, kina qurata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman, ka sanya mu zanto shugabanni ga masu takawa anan ainihin gidan duniya. To shi yasa nan ma Annabi Ibrahim ke cewa da shi ne Isma'il, wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka, ita ma ta zanto al'umma musulma laka, masu tsantsance ibada a gare ka, wa arina manasikana, ya Allah ka nuna mana yanda zamu yi ibada kuma. Kaga sunna sakkena, a'a bai zauna ba ya kirkiro. Annabi Ibrahim duk matsayin shi sai ya ce wa arina manasikana, ya Allah nuna mana yanda zamu yi ibada kuma. Kai kuma kace a'a ka gani a mafarki, kaga akwai raina hankali a ciki, kun fahimci wannan abin da kyau? Yace wa arina manasikana, ya Allah nuna mana yanda zamu bauta maka, wato alaina ka karbi tuban mu, ya Allah mun tuba, innaka antat tawwabur rahim, domin tabbas kaina at-tawwabu ala wasni al-fa'al, mai yawan karban tuba, sannan ar-rahim mai kuma rahama ga bayin shi mummunai. Anan sai ya tabbata daga ainihin Mujahid bin Jabar, daga cikin manyan daliban Abdullah bin Abbas, Allah kara masa yadda, yake cewa qala ibrahim, Annabi Ibrahim ya ce da shi da Isma'il, wa arina manasikana, ya Allah nuna mana yanda zamu yi ibada, fatahu jibrilu, sai ga malaika jibrilu yazo, Allah ya karbi addu'a kenan. Da yazo shi yake cewa thumma akhadha bi yadihi, sai rike hannu Annabi Ibrahim ya ja shi ce zo mu tafi, yana rike da hannun shi yace fantalaka bihi ila safa, ya kai shi wurin dutsen safa, fa qala hadha min sha'irillahi, ce wannan na daga cikin wuraren da ake bautawa Allah, za a zo nan a hau, sun man talaka bihi ila al-marwa, sane gangaro da shi kuma zuwa marwa, yace nan ma yana cikin wuraren ibada, kaga safa da marwa din kenan da ake, yaje nuna mishi wannan wurin. Daga nan sai ya sace kama hannun shi, sun man talaka bihi nahwa minan, ya tafi da shi mina, mina ta can ba ta Neja ba fa, an yawa kar wani ya ce an je Neja, sai ya tafi da shi mina ta Saudi Arabia, da suka tafi mina falan makani man raqaba, da suka zo wurin jamrat, jamrar guda uku ne wurin jifan shedan kenan, akwai jamratul aqaba, da aka zo wannan wurin idan iblis qa'im, sai ga shedan ya bayyana shi ma, ya zo shi yana tsaye inda shajarati, a wajen wata bishiya, fa qala, sai shi malaika jibril yace da Annabi Ibrahim, yace kabbir warmihi, dauki dutse ka jefe shi kuma kace Allahu akbar, wannan shedan ne yazo shi yana so shiga cikin aiki ya bata maka ibada. Annabi Ibrahim ya dauki dutse ya jefe shi har sau bakwai sai ya bace, sun man talaka bihi, ya sake tafi da shi ainihin Annabi Ibrahim har suka je wurin jamratul wusta, jamra ta tsake kenan, nan ma sai ya sake zuwa ya bayyana yace da shi kabbir warmihi, dauki dutse ka jefe shi kuma kai kabbara, ya sake daukan dutse Annabi Ibrahim ya jefi shedan, suka yi haka har sau bakwai ya bace, ya sake daukan shi ya tafi da shi wajen jamra ta farko in ka fito daga Arafa kenan, daga Muzdalifa, da yazo nan ma shedan ya ƙara bayyana a wurin, ya sake jefe shi har sau bakwai yana kabbara da umarnin malaika Jibril, shi kuma Allah ke sanar da shi, yace ce masa kaza, sai ya gaya mishi wa arina manasikana din kenan. Kaga practically na koya mishi yanda ake aikin hajji, yace da suka gama da wannan wurin sun man talaka bihi, sai ya sake tafi da Annabi Ibrahim hatta ata al-mash'ar, yazo da shi mai Muzdalifa, fa qala, sai yace da shi hadha al-mash'ar, nan shine Muzdalifa, wurin da ake kwana in aka fito daga Arfa, fa akhadha bi yadi ibrahim hatta ata bihi arafat, ya sace kama hannun shi suka tafi har filin arfa. Yace nan kuma shine arfa, ana ake zuwa adan ake wuni, ya masa bayanin komai. Da suka gama wannan sai shi malaika jibrilu kala yace da shi, kad arafta ma araituka, shin ka fahimci abinda na nuna maka? Kala na'am, yace kwarai da gaske. Fakarrara ha thalatha marratin, ya maimaita hasa uku. Ka fahimci abinda na gaya maka? Yace na fahimta. Ka fahimta hasa uku, saboda me? Ya kara jaddada mishi dan ya fita daga ainihin, ya sauke nauyin da Allah dora mishi, dan ya ce koya masa ya fahimta sosai. Shi yasa ke ta ka fahimta kan na goma fa a ce na laifi. Kaga wa arina mana sukara kenan. To idan annabawa ba sa kirkiro ibada sai an koya musu, dan Allah dan me ka zaka kirkiro wata ibada? Kaga son zuciya ce. Annabi Ibrahim da ya waɗannan abubuwan fa gaba daya, ka kalli irin hanyoyin da ya biyo, wahalan da ya sha, da matsaloli, da asamin da aka bashi masu wahala, duka ya gama. Amma yana cewa watub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya Allah karbi tuban mu, mun tuba mun gaza, ba mu yi abin da ya kamata mu yi ba. Shine tuban annabawa, ba wai tuba bane daga zunubi, a abin da kace mu yi ba mu yi yanda ya kamata ba. Kaga ba su kirkiro bid'a ba, sun yi abin da aka koya musu, kuma suna ga har yanzu ne da saura. Ya Allah a gafarta mana, ba mu yi abin da ya kamata ba. Kai kuma kana gadaran an karba ma har ma kana raba aljanna. Allah sauke. A wannan gaban Annabi Ibrahim alaihi salam, bayan an yi wannan abun gaba daya, ya cika abin da Allah ya sa shi, an koya masa, an yi komai, Allah sai yake cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikeen. Tabbas Ibrahim ya kasance al'umma, shi kadai ne fa aka ce kana ummatan, ya kasance shi kadai din mu al'umma ne, duniya ne guda. Allah ce qanitan lillahi hanifan, mai ainihin tsantsan ibada ga Allah, kuma wanda yake kan hanya mai kakkiya, bai kasance daga cikin mushrikai ba, kuma shakiran li'umihi, mai yawan godiya game da ni'imar da Allah ya mishi. Ijtabahu wa hadahu ila sirati mustaqim, Allah ya zabe shi, ya kuma dora shi aka hanya madaidaiciya. Yace wa atainahu fid dunya hasana, mun bashi kyakkyawa a nan duniya, wa innahu fil akhirati laminas salihin, ranan gobe kiyama kuma yana cikin salihan bayi. Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi man nubuwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Yace wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin, duk waɗannan ayoyin yabon shi ake, jinjina mishi ake, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilayhim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidina. Duk wannan sheda din na Allah subhanahu wa ta'ala aka annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam, sai Allah ya ce mi
rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace, suka ce rabbana, ya ubangijinmu, wa ba'ath fihim rasulan, ya Allah ka aiko da manzo a cikin su, bi ma'ana ka tada manzo fihim a cikin waɗannan mutanen wannan gari. Kaga tuntuna Annabi Ibrahim yana addu'a a turowa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace wa ba'as fihim rasulan, ka tada manzo fihim a cikin su, kuma minhum ya zamo dai kabilan su ne, ba daga wani wuri ba. Ke yasa Annabi ya zamo dan Makka gaba da baya, yake cewa yatlu alaihim ayatika, abinda wannan manzon zai idan yazo ya zanto yana karanta musu ayoyinka, wa yu'allimuhumul kitaba, yana karantar da su littafi, wal hikimata, da kuma al hikima, wa yuzakkihim, yana kuma tsarkake su, innaka antal azizu, lalle kaina al azizu, buwayi gagara misali, al hakim, mai hikima a cikin ayyukan shi da maganganun shi, wanda ke aje komai yanda ya dace, daidai da ilimin shi da hikiman shi da adalcin shi. duk abin da kaga Allah ya tsara a wannan duniyan hakan shine daidai kuma hakan shine abin da ya dace. To karkashin wannan aya ya tabbata cikin hadisi, hadisi ne Hasan bi turqihi, an kai an kawo malaman hadisi, an dauki alƙaluma, an yi rubuce rubuce, an tada jijiyoyin wuya, karshe dai suka ce hadisi na Hasan al-Ghairi. Ina fata an gane duk maganganun da malamai suka yi. Hadisin ya zo cikin ruwayan Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad, haka Imam Tabarani ya ruwaito, haka Ibn Jarir Tabari cikin tafsirin shi, Ibn Asakir a cikin Tarikhu Dimashq, haka Ibn Hibban, haka Al-Ajuri a cikin Ash-Shari'a, Imam Al-Baghawi cikin Sharh As-Sunna, Imam Hakim, duk sun fitar da wannan hadisi. Hadisi na Hasan. Annabi yake faɗa cikin wannan hadisin daga Irbad Ansari, Allah ƙara masa da kalici, qala sallallahu alaihi wasallam, inni inda Allahi la khatamun nabiyina, yace tabbas ni ne cikamakin annabawa a wurin Allah. Wa inna adama lamun jadilun fi tinatihi, a lokacin da aka buga wannan stamp a kaina cewa ni ne cikamakin annabawa, Adam ba ma hura mishi rai ba, an halicce shi an dai gama gina shi a wannan tabon nashi, kafin a busa masa rai Allah ya ga mala'iku Annabi Muhammadu shine khatamun nabiyina. Ina fata an gane, ma kana Muhammadu aba hadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyin. To tun a lokacin akai wannan abu, kafin Annabi Adam abu sa masa rai, an bada labarin cikin ƴaƴan shi da jikokin shi akwai ne Muhammadu, mu shine khatamun nabiyin alaihi salatu wassalam. Annabi ke bada labari yake cewa kuma wa ana da'awatu abi Ibrahim, kuma ni din fa addu'an babana ne Ibrahim, saboda me rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhu, tuntune da ta addu'a Allah ka tada manzo a cikin su, shi yasa ce ni addu'an babana ne annabi Ibrahim, wa busharatu Isa, sannan albishir ne kuma na annabi Isa dan Maryam, cewa ni din fa ina hanya ina zuwa, ya ga mutanen shi a cikin injira. Wannan hadisi kaman yana fada hadisi ne Hasan a wajen ainihin malaman hadisi. Imam al-Bayyumi ya tabbatar da cewa wannan hadisi ne Hasan a cikin rubuce-rubucen shi, haka Imam al-Baihaqi ya fidda hadisin a cikin Dala'ilun Nubuwa, haka Ibn Abi Asim ya fidda hadisin shi ma a cikin As-Sunna. Wannan aya tana da muhimmanci kwarai da gaske, saboda ni gaba dake tsakiyar ayar da yace yatlu alaihim ayatika, wannan annabi idan yazo aikin sa shine yana karanta musu ayoyinka, wa yu'allimuhumul kitaba, kuma ya karantar da su me al-kitab, wal hikima da al-hikima. Menene al-kitabu, menene al-hikimatu? Imam Ibn Kasir a cikin tafsirin sai yake cewa akwai ruwaya ingantacciya da aka ruwaito daga cikin wasu daga cikin salafus salih, suka fassara al-kitabu suka ce ana nufin al-Qur'ani, al-hikima ana nufin hadisi, as-sunna. Wannan shine abin da aka ruwaito daga Qatada bin Di'amah as-Sadusi, shine abin da aka ruwaito daga Abu al-Aliya, haka aka ruwaito daga Muqatil bin Hayyan da Abu Malik. Imam Shafi'i yake cewa naji daga wajen malamai daban-daban sama da malamai 60 wanda ake kafa hujja da maganar su a musulunci, cewa duk inda aka ce al-kitabu al-Qur'ani ana nufin Qur'ani, al-hikimatu kuma ana nufin hadisi, in dai an hada su a wuri daya. Ina fata an gane, idan al-kitabu da al-hikima suka zo a jere, to al-kitabun Qur'ani ake nufi, al-hikima kuma hadisi ake nufi, haka Imam Shafi'i yake cewa. Ya zo kuma Qur'ani a wurare da yawa, wannan shine wuri na farko da Allah buɗe al-kitabu da hikima a jere, rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, al-kitabu Qur'ani al-hikmatu kuma hadisi. Haka ya sake fada cikin Baqara a can gaba, yace kama arsalna fiikum rasulan, yace yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitaba, kaga wal hikma, kaga al-kitaba da hikma ana nufin me? Qur'ani da hadisi. Haka a cikin Baqara ya sake fada can gaba yace wazkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikma ya'idhukum bihi wattaqullaha wa'lamu anna allaha bikulli shay'in alim, kaga alkitabu ana nufin qur'ani, alhikma ana nufin hadisi. Haka ya sake fada cikin Ali Imran yace laqad manna allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum komi anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma kaga nan ma'anar kitab da al hikma haka a cikin an-nisa'i wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam al kitabu anan ana nufin qur'ani al hikma ana nufin hadisi haka cikin suratu al ahzab wa dhukurna ma yutla fi buyutikum min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira ayatul lahi qur'ani al kitab ayani al hikma ana nufin hadisi haka a cikin can suratul jumu'a wanda shine wuri na karshe yace huwa allazi ba'atha fil ummiina rasulan sai yace me minhum yatlu alaihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma to suka ce ba yanda za a aikace al hikman nan ba wani abu bane daban ana nufin al kitab ba zai yi ba ababai ne guda biyu aka kira dole ka gaya mana al hikma din nan me ake nufi to Allah sai ya bayani da kanshi ya nuna cewa al hikma din nan hadisi ake nufi sai ya ce umma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahumul ladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun ba mu saukar maka da alkitabun nan ba sai dan kai musu bayani menene bayani din shine hadisi din ina fata an gane ya sake ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun yace wa anzalna ilayka alkitaba mun saukar maka da littafi yana nufin me alqur'ani yace litubayyana linnasi dan kai mutane bayani ma nuzila ilayhim abinda aka saukar musu da shi ga alqur'ani ga albayan menene albayan shine hadisi ya sake yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi sai yace me inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayanahu ga alqur'an ga kuma albayan ina fata an gane shi yasa malami suka ce duk wanda yazo ce zai raba qur'ani da hadisi kaman ya raba Allah da manzo ne yanda baka ai raba kalimatu shahada dole kace la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba za su taba rabuwa ba haka alqur'ani da alhadisi ba za su rabu ba kun fahimta abin da kyau sannan ga duk wanda yake mai hankali mai cikakken hankali dan Allah ya za a ce wa dan aiko annabi alaihi salatu wassalam zuwa ga duniya gaba daya fa amma da yazo bai taba cewa komai ba wani mahaukaci ne zai da wannan abu shi kullun bakin sharu baya magana shi kuma annabi fa an aiko shi ne dan yayi mana bayani amma sai yake yin bayani shi kuma kaga hankali ba zai da wannan abun ba dole ai an kawo aya kuma yayi bayani shi yasa suka ce bayanin shine maganar da yayi da abun da aka ta a aikace da abun da aka yi a gaban shi tabbatar da kuma siffofin shi na halitta da kuma siffofin shi na dabi'a wannan abu guda biyar shine hadisi me annabi ya fada me aka aikata a gaban shi me ya aikata da kanshi menene siffar halittar shi menene kuma siffa ta dabi'ar shi annabi mai hakuri ne to wannan ya zama hadisi annabi mai kyauta ne ya zama hadisi ina fata an gane annabi kyakkyawa ne ya zama hadisi shi annabi rayuwar shi gaba ɗaya hadisi ne sai ka zo ka ci a ƙarya ne babu kun fahimci abin da kyau to kaga mutun ya zanto wato hankalin shi nake cin karo da hankalin masu hankali akwai ababe guda 13 da ina jin babu lokaci amma ga kadan daga ciki dangane da wannan kadijar malamai suka ce a lokacin da ka zo ka ce ba za a yi aiki da hadisi ba sai dai qur'ani zalla to tambayar da za a maka shine ya za a bauta wa Allah kun fahimci abin da kyau ya za a bauta wa Allah ka dauko ayan yusikumullahu fi auladikum kadai ka ce mishi raba gado wallahi ba zai iya ba dole sai ka koma hadisi hadisin ma sai malami sun yi filla filla da shi alita da fikihu su sake warware maka abu suka ce abu na biyu idan ka ce wai kwata kwata hadisi ba gaskiya bane ba sai mu ce kana sallah eh kana ruku'u ina ruku'u kana sujjada ina yi saboda me saboda qur'ani Allah ce ya allazina amanu ruku'u wasjudu ya kuma su imani ku yi ruku'u ku yi sujjada sai ce to kawo ayan kuma da ta ce a dago in aka yi ruku'u ne kun fanci wannan abin da kyau, babu wannan aya a Qur'ani. In aka yi ruku'un shin a dago ne ko a gangara? Ba sai an dago ba, dole ka kawo aya. In aka yi sujjadan a dago ne ko a kwanta? Babu shi a Qur'ani. A hadisi a ga annabi ya aikata. Kun fanci wannan abin da kyau, suka sake cewa idan ka zo ka ce wai ba za a aiki da hadisi ba, sai a tambaye ka ce to ga wani aya da na fasara mana ita cikin suratul hijr. Allah ya ce wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Haqiqa mun baka sab'an minal mathani guda bakwai da ake yawan karanta su, wal qur'anil azim da kuma alqur'ani mai girma. Menene sab'an minal mathani din nan? Qur'ani bai fadi me bane ba, a hadisi ne annabi ya ce mana suratul fatiha ne. Kun fahimci abin da kyau? To dole a koma hadisi a gano sab'an minal mathani. Kun fahimci abin da kyau? Suka ce ko kuma in ka zo ka ce hadisan gaba ɗaya ƙarya ne, rubuta su aka yi, sai mu ce to Qur'anin da ka rike kana ji ana fassarawa, gaya mana wanda ya rubuta shi, don na tabbatar annabi ba shi rubuta Qur'anin nan da ka rike ba. Wa ya rubuta Qur'anin ka nan? Kawo mana na annabi, sannan mu yarda. Yanda aka rubuta hadisi shi ma Qur'ani rubuta shi aka yi. Abu na hudu za su ci, na biyar su ce da kai a Qur'anin gaba daya a hadisin zato ne, wani ne ya ji daga wani, wani ya ji daga wani, to menene tabbacin gaskiya ne? Sai mu ce mun yarda. Shi ko Qur'anin annabi ne koya maka, ko shi ma wani ya ji daga wani ne? Allahumma amin. Shi ma Qur'anin wani ya ji daga wani ne? Duk ƙarya ne kenan a irin fahimtanka. Yanda yake hadisi ruwaya ne, Qur'ani ma ruwaya ne. Haddasana an wane har zuwa kan Nafi'u. Ina fata an gane. Imamu Warshu daga Nafi'u, can a ce Hafsu daga Asimu, haka abun ya zo. Haka ma haddasana, haddasana har zuwa kan Bukhari, ko ba haka ba, har zuwa kan Muslim. Duka abun iri ɗaya ne. Idan misali ya sake wannan maganar, sai ka ce da shi ka je aikin hajji, mun ga kana tawafi kuma ka sa ihrami, ka cire kayan gida, ka daura gyauto, ka yafa wannan, kawo ayin da tace ayi wannan abu, a Qur'ani babu shi. Kuma ana nuno su a umra, muna ganin suna tawafi kuma da irin kayan da muke sawa, kuma hadisi na annabi ce a saka su. Kawo mana ayin da tace a sa irin wannan kayan in kana da shi. Kuna fahimtar wannan abin da kyau? Malamai suka ce dangane da wannan matsala, idan ka zo ka ci hadisi ba gaskiya ba ne ba, sai mu ce me yasa kake fassara Qur'ani kai kuma? A ka'ida tun da ka ci annabi bai yi bayani ba, kai me yasa akwai mai jan baki kuma kai kana ƙarin bayani? Waye ce kai wannan bayani? Sai dai a ce Maliki Yawmiddin, kai ma ka ce Maliki Yawmiddin, kar ka ce komai daga nan, kana ƙara kalma ɗaya kayi ƙarya, dan annabi ma bai yi ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? Kar ka yadda ta kalma ɗaya ba ma bukata, a rama ya ja kai ma ka ja, a yi ta tafiya haka, ko izu biyar a yi kafin a tashi. Amma ya yi ta bayani, yana ta buga misalai, amma annabi duk bai wannan misalan ba, ko bai bayani ba, wani hankali ne zai ɗauki wannan abu? Malamai suka ce dangane da wannan ƙadiyar, idan mutum ya zo yi wannan da'awa na ƙaryata Alƙur'ani, sai ka ce da shi shi annabi Muhammad alayhi salatu wassalam, Qur'ani ya ce mana ya ayyuha annabi qul li azwajika, haka ne ko ba haka ba? Wa banatika. To annabi yana da mata da yaya, mun yadda. Ya sunayensu? Naji ka ce Aisha matar annabi ce, kawo aya da ya faɗi haka. Kun fahimci abin da kyau? Naji ka ce Hafsa matar annabi ce, har kana da yama Aisha da Hafsa, a ina ka samu sunan nan? Babu shi a Qur'ani, ba mu gani ba. Ƙarya kake, sai da ka sa ingozi ko ciwo ma, amma wannan kan ƙarya kake. Hadisi ne zo da sunaye, dan mun yadda hadisi ya ce Aisha, mun yadda, amma Qur'ani bai faɗi suna ba. Sannan ka zo ka ce akwai sahabban annabi, akwai Abubakar da Umar da Usman da Ali, to kawo mana aya. Abinda Allah ce ka wallazina ma'ahu, ashidda'u 'alal kuffari, wadanda ke tare da annabi. Ya kuma ce lakinin rasul walladhina amanu ma'ahu. Amma akwai Abubakar da Umar da Umar waye ga ya maka? Babu aya, kawo aya. Kuna fahimta wannan abin da kyau? Sannan ka zo kana maganan cewa ahlul baiti sayyidina Ali bin Abi Talib da sayyidina Muawiya cikin sahabbai an ce sun samu sabani, kace ƙarya ne. Inji shi masu suka yace gaba ɗaya ba gaskiya bane ba, Imam Husaini ba gaskiya bane. To waye tabbatar da ma an taba wani mutum aliyu a duniya? Dan babu shi a Qur'ani. Waye tabbatar da a tarihin duniya an taba Muawiya? Babu shi a Qur'ani. Ko akwai Hassan da Husaini da Nana Fatima? Ba mu gansu a Qur'ani ba, saboda ƙarya ne, babu su. In ka yadda akwai su, to hadisi ne ba da labarin su. Qur'ani bai zo da sunayen su ba. Kuna fahimta wannan abin da kyau? Matsala ce idan za a tattauna a nitse sai mutum ya fahimta. Amma idan mutum shedan ya riga ya gama da shi, ba zai ta fahimta ba. Sannan sai malami suka sake cewa dangane da wannan matsalar, ka dauka a hankalce a rahama irin ta Allah subhanahu wataala. Rahama irin ta Allah, ya za a ce musulman duniya kaf suna kan bata sai ku yan kalilan? Kun gano wannan abin da kyau? Musulman duniya nake magana, ba na Najeriya ba. Sannan an yi bincike an gano wannan da'awar ta karanta Qur'ani ta wannan zamanin, a ta karanta hadisi, shukran, ta karanta hadisi, wanda ya kirkiro ta ya yada ta shine sa Ahmad Khan Ahmad, dan kasan India da taimakon turan Birtaniya a lokacin da suke rike da ainihin kingdom na India a wancan lokacin, Indian British kamar yadda suke fada. To shi wannan mutumin yau rasuwan shi a tarihi 1898, da rasuwan shi 1898, kun fahimci abin da kyau? Lokacin da ya rasu kwata-kwata shekara 100 ne da wani abu, shekara 100 da wani abu da barin shi duniya. To duk shekarun da musulmi suka yi 1000 da ɗaruruka a baya akan bata suke kenan, da sahabbai da tabi'ai a taba'u ta duk ba su gano ba, sai shi a India da taimakon turan Birtaniya ya gano wannan abu. Kun kwanci abin da kyau? To saboda ka alkitabu yan uwa alqur'ani ne, alhikima kuma hadisi ne. Wannan shine abin da musulman farko suka fahimta, kuma shine abin da musulmai na yau suke kai, kuma har tashin duniya duk mai neman haduwa da Allah lafiya, to wannan shine abin da ya kamata ya dade shi. Ga tabbata cikin hadisi ingantacce, annabi ya faɗa alaihi salatu wasalam, yace ala ku saurara, inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu, yace tabbas ni an bani alqur'ani da wani makamancin shi kuma. Yana nufin bayanin qur'ani ne. Dole Allah cewa qimus salata, ai sallah, ya za ai sallah, sai annabi ya karantar da sahabbai. Wa atuz zakata, ya za ai zakka, me ake bayarwa, me ba a badawa, sai da annabi ya bayani aka fahimta. Ina fata an gane. Ya za ai azumin ramadana, ya dokokin shi yake, dole sai da annabi ya karantar da sahabbai. To qur'ani yakan kawo abu ne mujmal, a dunkule annabi sai ya bayani filla filla. To lokacin da ka kore wannan, ka kore musuluncin ne ma gaba daya. Salloli da muke azhar, al'asr, maghriba, isha, muyi raka'a hudu a sallar azhar da al'asr da isha'i, muyi sallar raka'a uku a maghriba, muyi raka'a biyu a sallar asuba, babu sha qur'ani. A hadisi annabi karantar da sahabbai, a aikace kuma aka gani sallallahu alaihi wasallama, ya haukan minbari yayi sallah, ya ce dan ku ga inda nake sallah, dan ku yi koyi da ni. Amma duk sai ka zo ka rushe wannan, to ka rushe musuluncin ne gaba daya. Saboda haka duk wanda ke son haduwa da Allah lafiya, duk abin da aka zo maka da shi, ka tambayi wannan da ya zo maka da abun, sahabbai sun fahimci wannan abun haka? Kun fahimci wannan abun da kyau? Dan su ne annabin ya rayu da su. Sannan tabi'ai da suka ga sahabbai sun fahimci wannan abun, ataba'u tabi'ina sun fahimci wannan abun. Wallahi duk abin da ya saba da fahimtar waɗannan guda uku, to ba addini bane ba. Wannan ka'ida ce, ka tafi akai za ka hadu da Allah lami lafiya. Duk wata fahimtar da ba ta sahabbai ba, ba ta tabi'ai ba, ba ta tabi'u tabi'ina ba, waɗannan aji guda uku suna da shaida daga annabi. Duk wanda ya saba musu shi yake kan kuskure. Duk wani malami a yau da ya tashi ya saba wa sahabbai da ɗalibansu da ɗaliban ɗalibansu, ka ce wallahi akan kuskure kake, waɗancan su suke kan daidai. Haka Imam Malik ya ce, Imam Malik yace duk abin da bai zama addini ba a lokacin sahabbai yace falam yakul al-yawma dinan, a yau ba zai zama addini ba. Imam Malik fa tsakanin aihuwar shi da barin Annabi duniya shekara 83 ne, yana jin kanshin annabta, amma yace duk abin da ya wuce shekara kaza ba a sani ba, sai yau yace to ba musulunci bane, to balle ayu shekara 1000 da wani abu da 400 da wani abu. Kun fahimci wannan abin da kyau? Ina ga ne kamata mu tsaya, za mu ci gaba insha Allah sati mai zuwa abinda muka karanta na dai Allah shi ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah mana afwa. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.